ne da ke yaƙi a gefen dakarun shugaba Bashar al-Assad a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Syria. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke riƙe da su a gundumar masu yaf da ke lardin Hama, a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su, a cewar ƙungiyar wadda mazauninta ke Birtaniya.
To da farko, yayin da a gobe Lahadi al'ummar jamhuriyar Nijar ke shirin kada kuri'a a zaben shugaban kasa, alƙalaman da hukumomi ke fitarwa na nuni da cewa ana samun karuwar masu kamuwa da cutar corona da take farfadowa a kasar. Lamarin da ya sa kuma suka bada umarnin rufe wuraren da jama'a ke taruwa kamar na shagunan sayar da barasa. To, ko waɗanne matakai ne hukumomin na Nijar suka ɗauka wajen ganin an kauce yaɗa cutar a rumfunan zaɓe? Tambayar kenan da Mahmud Lalo ya yi wa Dr. Ranau Abashi, Sakatare Janar a ma'aikatar kiwon lafiya a Nijar, a wannan tattaunawa da suka yi a kafar WhatsApp, inda ya fara bayani kan yanayin yaɗa cutar.
Kasan ita malamin ciwo inda yake da matsala, duk inda ke da cinkoso inda mutane za su haɗuwa su shaƙu da juna, nan ne yake so. Da ka zo ka yi tari, ka yi atishewa, ka yi magana kwarai, wannan miyamiyan nan da ke hitowa da bakinka da sun je sun shiga bakin wani ko sun shiga hancin wani shikenan, ko sun shiga idan wani shikenan, kenan saboda haka nan ne ake kare yawo hankalin mutane a rage cinkoso. Duk inda cinkoso yake kala a yi shi. Bayan wannan da aka yi wurin shaye-shaye kuma sai aka ce duk inda ke da masai da abinci, inda ke da masai da abinci ka ga wani restaurant wanda ake cewa restaurant da inda ake da hoto mutane suna cin abinci, aka ce a kiyaye a ɗauki matakaiya kamar uku hudu ne da kamata a ɗauka. Inda ake sayar abinci ya kamata a ce mutum in suna zaune kan su gama jikinsu wuri guda in ana cin abinci, kuma ya kamata a ce wurin abincin nan akwai wurin wanke hannu da sabuni. Wurin nan ya kamata a ce in za a tafiya wurin taron da saboda ka zo wurin abincin nan kuma mutane suna curuwa, in za a tafiya a sanya takunkumi, in aka hito an tashi an kare kuma a sa takunkumi.
To, wannan mataki da kuka dauka na rufe wuraren da jama'a ke taruwa na zuwa ne gab da lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. Kamar kun ɗauki wani mataki na kiyaye yaduwar wannan cuta yayin da mutane suka dunguma zuwa rumfunan zaɓe?
Wannan saboda wajen masu zaɓe, wanda za a tashin zaɓe, mun ɗauki ƙoƙarin matakaiya mu da wannan kwamiti mai shirya zaɓe wanda ake masu yini. Zan saboda su ɗauki matakaiya duk inda ke da buro-buro ofis-ofis na zaɓe da a ce mutane su kiyaye. Duk wanda zai shiga cikin zaɓe sai ya shiga da takunkumin shi, da inda za a aza ruwan wanke hannu da wannan abu da muke ce mashi gel wanda za a sanya a tsaftace hannu. Don kenan matakai da muka ɗauka su ne wannan, tunda ba a tsaya da taro ba, ba a tsaya da zaɓe ba, kenan sai da a ɗauki matakai wanda za a kare jama'a. Kenan duk wanda zai shiga cikin wani taro da yake cinkoso ne nan ma ya kamata duk wanda zai shiga takunkumin shi ya shiga ya hito takunkumin shi ya wanke hannu in zai hitowa ya wanke hannu in zai shiga.
To, misali kasuwanni fa su wane matakai kuka ɗauka?
Kamar wajen kasuwa su ma an ce sumer da sauransu duka su kiyaye a ce an kai wajen abin wanke hannu cikin kasuwa. In za a shiga cikin kasuwa in ana iyawa wurin mai sayar da abinci kowa ya rage yayi kokari a ce yana da koshel ko kuma yana da ruwan wanke hannu. Kai mai kasuwa in ka zo in za ka shiga cikin kasuwa ka wanke hannunka, in ka je ka taɓa ka taɓa wannan ka shiga cikin wannan ka taɓa wannan in ka wuce wani shi ma zuwa ya taɓa, kenan wannan taɓa da ake ana ɗauko ciwo.
To, madalla a gaida Mahmud Lalo, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Gwamnatin kasar Tunisia ta sanar da tsawaita dokar taɓacin da aka sanya a kasar da wata shida. Dokar da ke aiki tun bayan harin da aka kai kan wata motar dogarawan fadar shugaban kasar a shekarar 2015 wanda kungiyar IS ta dauki alhaki. Shugaba Kai Said shine ya dauki matakin tsawaita dokar ta bacin da wata 6 a fadin kasar daga yau 26 ga watan Disamba na shekarar nan ta 2020 zuwa 23 ga watan Yuni na shekarar 2021 a cewar sanarwar. Matakin wanda aka yi ta tsawaitawa tun daga karshen shekarar 2015 ya ba jami'an tsaron kasar ikon yin wasu abubuwa. Matakin ya kuma tabbatar da sa ido akan kafafen yada labarai da kuma haramta yin yajin aiki da gudanar da taraka da ke haddasa rudani. Yan gwagwarmayar Uyghur da kwararru sun yaba da matakin cire kungiyar East Turkestan Islamic Movement wato ETIM daga jerin kungiyoyin da Amurka ke yi wa kallon yan ta'adda. Suna mai cewa matakin da Amurka ta dauka a watan da ya gabata ya taimakawa musulmai tsararru su tashi tsaye wajen neman haƙoƙinsu. Haka kuma da wuya China ta nuna farmakin da take kaiwa a yankin Xinjiang a matsayin matakin yaki da ta'addanci. Gwamnatin China ta yi nasarar ayyana kungiyoyin kabilar Uyghur da jami'ansu a matsayin yan ta'adda a wasu matakan kasa da kasa. A cewar Ilshad Hassan Kokbo, wani mamban kungiyar da ake kira WUC a takaice da ke Munich, wadda China ta zarga da kasancewa kungiyar dakarun ETTF. Kungiyar ETIM wacce kuma ake kira East Turkestan Islamic Party ko ETTP a takaice a shekarar 1997 Hassan Mahasun wani dan Uyghur sanannen dan gwagwarmayar addini dan shekara 33 a lokacin ya kafa ta a Pakistan wanda ya je gudun hijira a kasar. Rahotanni sun nuna cewa madugun ya jagoranci mayakan Uyghur da yawa a yankin iyakar Afghanistan da Pakistan kafin wani jirgin saman yakin Pakistan mara matuki ya kashe shi a watan Oktoba na shekarar 2003.
A gaida da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Likitoci ta kasa NMA Nigeria Medical Association leshin babban birnin tarayya ta koka sakamakon rasa mambobinta 20 a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban kungiyar Enema Amodu shine ya bayyana haka wata ganawa da ya yi da manema labari. Wakiliyarmu Madina Dauna na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
Shugaban kungiyar likitocin Enema Amodu ya ce sake bullar hauhawar cutar a matsayin rukuni na biyu na annobar tare da rashin gaskiya daga bangaren marasa lafiya ita ce ta sanya likitoci da ma'aikatan jinya a cikin babbar barazanar kamuwa da cutar.
The second wave is so overwhelming. The second wave is more catastrophic. A lot of people have gone back to the way of doing things. I've thought that the virus is over, it has come and it is gone, and they've let their guards down.
Dr. Enema ya ce so tarin yawa marasa lafiya ba sa zuwa gwaji saboda haka ba sa sanin suna dauke da cutar kafin su zo asibitin neman magani idan sun fara rashin lafiya. To sai dai tsohon shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasa Professor Abdulsalam Nasidi yayi tsokaci yana cewa
mu ma mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an yi rashin wajen likitoci 20 ko da likita daya ka rasa ai an yi babban rashi. Muna nan muna ta kokarin mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar kuma lalle wannan zamana cewar kaman gargadi ne ga mutanen Najeriya cewar wannan cutar na ta yaduwa kare zai fi karfin mu ko ya mike domin mu sai zamu shawo gaban wannan cutar.
Amma ga kwararren likita mai zaman kansa a Abuja Dr. Abu Yazid yana ganin akwai abin dubawa a wannan al'amarin.
Muddin haka ya faru ya nuna akwai matsala a wani waje ko ta wajen su likitocin ko kuma ta wajen gwamnati domin ya kamata mutum ya daukar dukkan harka hanya na kariya kafin ya lura da irin waɗannan mutane saboda ba lallai bane ya zama cewa mutanen da suke zuwa tare da waɗannan ciwuka ya zama cewa an fahimta cewa suna da wannan ciwo a wannan lokaci da aka gina su. So da haka ya zama wajibi a wajen likitoci su tsaya su kare kansu kunna kuma ya zama dole a wajen gwamnati ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa da ake bawa likitoci riguna da face mask da menene da sauransu waɗanda suke kakkare jikinsu ya zama kowane lokaci wani likita yake a cikin aiki ya zama yana tare da irin wannan musamman a wajajen da ake duba irin waɗannan marasa lafiya na COVID-19. Kuma ya zama wajibi a kan gwamnati yanzu a fito da hanya ba wai hazard allowance wanda ake bayarwa ba saboda wannan shuka da suka taso na COVID-19. A'a, ya zama an fito da wani hanya na compensation na rayukan likitoci waɗanda ya zama cewa sun samu rasuwa saboda wannan ciwo.
A halin yanzu dai ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bada umarnin rufe dukkanin wuraren shakatawa da gidajen nishadi a kokarin dakile yaduwar cutar da ta dawo da karfinta ga dangadan a 'yan kwanakin nan, inda birnin tarayya ita ce ta zo na biyu a bayan jihar Lagos a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Madina Dauda. Gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara daukan matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohin nasu. Tuni dai kwamitocin da ke yaki da kamuwar cutar a jihohin suka kaddamar da shirye-shirye da suka hada da tsofi da kuma sabbin yaki da cutar COVID-19 din. Ga wakilinmu Muhammad Abdul Wahab da karin bayani.
A jihar Bauchi ga misali, shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Tela ya yi bayanin matakan da aka dauka don tabbatar da cutar mashakon bai yadu ba a jihar.
Kwamitin da kula da yaduwar wannan cuta na mashakon masasara kicin shigo wato COVID-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave wato zuwa na biyu. To shi ne kwamiti ta zauna ta yi miti ta kuma fito da waɗansu tsare-tsare wanda za a ci gaba da su wanda ake yi da. Da kuma sabbi a cikin waɗanda ake da shi ne waɗanda abin da ake kira abubuwan da za ka yi wanda ba na magani ba ne kamar sa wannan takunkumi da ake sa wannan baki. Su masu kimiyya sun tabbatar cewa sa wannan takunkumi na baki yana daƙile wannan cuta kashi 95 a cikin 100. Akwai wannan tazara da ya kamata a rinka bayarwa ga kuma maganar waɗannan wanke hannu da waɗannan su ne abubuwan da ake kira rigakafi ba na magani ba. Sannan malamanmu na Islama da na Kristoci za su ci gaba da wayar da kan mutane. Kwamiti ya yarda cewa za a yi magana da shugaban hukumar sarakuna na jihar Bauchi wato mai martaba sarkin Bauchi don yi magana da 'yan uwansa a sarakuna da suke wannan jiha.
A jihar Gombe, gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya ya shaida cewa har yanzu akwai waɗanda ba su bin ƙa'idojin kaucewa daga kamuwa daga cutar. Ya shaida hakan ne a sa'ilin da yake rantsar da sabbin zababbin shugabannin ƙananan hukumomin jihar.
Da abin da muka gani a nan, har yanzu al'umma ba ta yarda da cewa wannan annoba da Allah ya zarci duniya da ita sana. Kuma ko abin da kuka gani mace a kwanakin nan na manyan mutane mafi yawanci yana da martaba da wannan ciwo. Saboda haka a kiyaye.
Ibrahim Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin arewa jihar Gombe ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su samar da wata mafita wa al'ummominsu don kaucewa irin abubuwan da suka faru a dacen baya.
Ina kira da gwamnonin Najeriya musamman gwamnonin arewa maso gabas wani tsari suka yi wajen ganin cewa abin da ya faru a baya bai sake faruwa ba, saboda mutanenmu suna cikin rashin tsaro da rashin zaman lafiya da yunwa da rashin aikin yi. Ya kamata mu fara jin tsare-tsarensu tunda mun fara ganin an fara rufe makarantu a Kaduna, Kano da sauran gurare makamantan haka.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu mutane dangane da batun matakan kaucewa kamuwa daga cutar corona. Ga abin da suke cewa.
Sunana Babangida Wuro Bubbo. Tunda ake wannan ciwon ban taba sa face mask ba, kuma bana tunanin wannan ciwon da zo ya same ni da yaddan Ubangiji.
Sunana Dalha Muhammad Lang. An ce corona ya dawo, muna da yakini ya dawo, sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kare.
Sunana Ishaku Yaro. Batun corona gaskiya ana kokarin amfani da face mask especially bank, hospital da sauran wurare da ya zamanto muhimmanci da su kasuwa.
A halin da ake ciki dai hukumomin kasar Najeriya sun yi kiyasin za su bukaci naira miliyan 400,000 domin sayan allurar cutar corona wa 'yan kasar. Da aka yi kiyasin yin allura wa kashe 70% na al'ummar kasar mai kimanin miliyan 200 da za a kashe wa mutum guda dalar Amurka 8 akan allurar. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tumadalla a gaida Muhammad Abdulwahab. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin. A dawo lafiya.
Matafiya, a dawo lafiya.